Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana kan bukukuwan sallah kamar a jamhuriyar Niger lafiya, masu ayyukan ibada kuma ana kan yi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 1 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da wasu 'yan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar Democrat sun kai ziyara Kiev a jiya Asabar, inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan tashar jirgin saman Odessa a Ukraine a jiya Asabar ya lalata titin jirgin gaba daya, a cewar rundunar sojojin Ukraine. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargadin cewa kasarsa za ta iya daukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyar ta idan aka yi mata barazana, yayin da ya jinjina wa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fariti a Pyongyang.
To kan labaran kenan, a babin rahotanni kamar yadda aka ji, yau fa take sallar Idi a jamhuriyar Niger, inda aka ga wata jiya.
Muna da wata sallah, kuma gaskiya yau rana ce ta murna a ko'ina. Amma yanzu na nan ga bayan mun yi sallah mun zaka nan an yi fara da gaba daya ana hira ana murna.
Za kuma a ji halin da ake ciki bayan barkewar wani rikici tsakanin Fulani da Kutub a jihar Tarabar Najeriya. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsi Hamza Ibrahim kan gabatar. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, za kuma a ji fallar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da wasu 'yan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar Democrat sun kai ziyara Kiev a jiya Asabar, inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Pelosi ta fadawa Zelensky cewa sun kai ziyarar ne da nufin godewa Ukraine saboda fafutukar da kasar ke yi ta neman 'yanci da kuma jaddada ci gaban goyon bayan Amurka har sai an kawo ƙarshen yaƙin. Waɗanda suka kai ziyarar da Pelosi sun hada da 'yan majalisar wakilai Adam Schiff na jihar California da Jim McGovern na jihar Massachusetts da Gregory Mix na New York da kuma Jason Crow mai wakilta jihar Colorado. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan tashar jirgin saman Odessa a jiya Asabar ya lalata titin jirgin gaba daya, a cewar rundunar sojin Ukraine. Wata da ta shaida lamarin ta fada wa gidan talabijin din CNN cewa ta ga wani jirgin yaki yana shawagi a birnin da ke kudancin kasar. Ta ce an ji fashewar mabamai jim kadan bayan da karaurawar na'urar gargadi ta hari ta sama ta kada a fadin birnin. A halin da ake ciki kuma, sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine a jiya Asabar, amma sun kasa kwace wasu yankuna uku da suka auna, a cewar rundunar sojin Ukraine. Yankunan su ne Lyman a Donetsk da Severodonetsk da kuma Popasna a Luhansk, a cewar rundunar sojojin Ukraine a bayanan da take fiddawa a kullum. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargadin cewa kasarsa za ta iya daukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyar ta idan aka yi mata barazana, yayin da ya jinjina wa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fariti a Pyongyang babban birnin kasar a makon da ya gabata. Kim ya bayyana tabbacin ci gaba da bunkasa sojojinsa da makaman nukiliya ta yadda za su iya zama cikin shirin kota kwana su kuma dakile duk wani mummunan yunkuri da barazana, ciki har da karuwar barazanar nukiliya daga abokan gaba idan ta kama, a cewar kamfanin dillancin labaran kasar na KCNA a jiya Asabar. Kamfanin na KCNA ya ce Kim ya kira sojojinsa domin ya jinjina wa aikin da suke yi a lokacin wani fariti a ranar Litinin, inda kasar ta baje kolin manyan makamanta na nukiliya da suka hada da makamai masu linzami da ke cin dogon zango da ka iya kawowa cikin Amurka. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, zuwa kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ake kan bukukuwan sallar Idi yau Lahadi bayan ganin wata jiya Asabar. Daga Maradi ga Mansur Sani da cikakken rahoton.
Kamar sauran jihohin kasar Niger, Maradi an gudanar da bikin sallar Idi karama bayan azumtar kwanaki 30 ba daya da aka yi a watan Ramadana. Liman Shafiu Isa Kane jagoranci sallar Idin a kofar masallacin Fadar kan Giwa ta sarkin Katsinar Maradi. Bayan gama sallar, an gudanar da addu'ar fatan zaman lafiya da rokawa jaha da kasa ababan alkhairi.
Allah subhanahu wata'ala ta shirya da ayyama. Allah ta shirya da
gwamnatin jihar Maradi Sha'iba Abubakar ya gayyaci wasu al'umma manya na jihar Maradi domin cin abinci a gidansa, inda ya yi amfani da wannan dama a gaban manema labarai domin isar da sakon barka da sallar shi ga al'ummar jihar Maradi.
Muna murna da wannan sallah, kuma yanzu nan ga bayan mun yi sallah mun zaka nan an yi fara gaba daya ana hira ana murna. Duk wanda ka san wani mai matsayi na komai an matsayin shi zaka nan ana hira ana murna, kowa ya ji dadin haka. Allah shi ba mu zama lafiya.
Su ma al'ummar ta Maradi suna murnar su da ganin wannan sallah.
Assalamu alaikum, sunana Malam Kabiru wanda ke nan Maradi. To abinda muke fata duk abinda muka gabatar na wa'azzuka cikin wannan wata mai albarka, to Allah tabaraka wa ta'ala ya sa al'umma su yi aiki da shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tanan goma su koce ina ma kowa da kowa barka da sallah. Alhamdulillah rabbil alamin, an ci an sha.
Sunana Abubakar Sani da garin Maradi. Abubakar boss, sallah an yi ta lafiya Allah wallahi, kowa na cikin farin ciki da nishadi. A bara ban da mota, yanzu na samu mota. Kenan ka gani, an gode ma Allah, an na ƙara aure. Ka gani ci gaba ya samu.
Sai dai korafin su ɗaya ne, shine rashin dadin sallar, na rashin yawan shagulgullan wasu al'adun gargajiya, kamar su hawan ƙaho da sauransu.
Sunana President Hamza Washewa Maradi. Gaskiya sallar dai gaskiya ayin ta kaman miya ba gishiri. Ba ma kaman abin da ya bani tausayi kuma ya bani al'ajab. Dan dai abu ne wanda Allah ya yi. Da na je gidan nan tar da yaro sai tsuntsuma ana jiran sa. Amma sai ga ba a yi hawan ƙaho ba. Wannan abu gaskiya ya sa ni na bi da hawaye.
Ganin cewa wannan ita ce sallah ta biyu da aka yi baba sarki a jihar ta Maradi. Haruna Mamman Galadima da ke matsayin sarkin Maradi sarki na wucin gadi ya yi wa al'umma barka tare da ba su haƙuri da cewa za a yi zaben sarkin ba da jimawa ba.
Muna ma kowa barka da sallah. To jama'a dai abin da muke so dai haƙuri, ko menene da duniya mai zuwa ya wuce ne. Sarauta ta Maradi yin ta za a yi, in Allah da nan bayan sallah karma yin ta za a yi.
Tare da fatan Allah Ubangiji ya albarkace mu da alkhairin da ke cikin wannan shekara, albarkacin watan azumin da ya gabata. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Niger.
To a gaida Mansur, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A jiya Asabar, rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kama wasu Falasɗinawa mahara da ake zargi sun harba wani mai gadi har lahira a kofar shiga wasu rukunin gidajen Yahudawa da ke yankin yamma da kogin Jordan. Tsaron mutanen ya biyo bayan wani samame da aka gudanar jim kaɗan bayan harin da aka kai a yammacin Juma'a. Sojojin Isra'ila da dakaru na musamman da kuma 'yan sandan kan iyaka su ne suka tsare mutanen da ake zargi, suka kuma kwace makamai daga hannunsu. Waɗanda aka ce an kama su ne a ƙauyen Karawat Bani Hassan. Sabon harin da kuma mutuwar wani Bafalasɗini a wani wuri daban a yankin na yamma da kogin Jordan ka iya ƙara ruruta wutar tashin hankalin da ta ɓarke cikin watanni biyu da suka gabata. Wasu jerin hare-haren Falasɗinawa a Isra'ila da yamma da kogin Jordan sun yi sanadiyar mutuwar Isra'ilawa 15, yayin da jami'an Isra'ila su kuma suka kashe akalla Falasɗinawa 27 a 'yan makonnin nan. Rundunar sojan ta ce wasu mahara a cikin wata mota ne suka harba mai gadan a wajen Ariel, wata babbar unguwa a arewacin yankin yamma da kogin Jordan a daren ranar Juma'a. Wani bom da ya tashi daga wata motar fasinja a birnin Kabul a jiya Asabar ya yi sanadiyar kisan mutum ɗaya a cewar jami'ai. Wannan shine harin bom na biyu da aka kai a babban birnin kasar cikin kwanaki biyu. A daidai lokacin da ake kara fuskantar damuwa game da yanayin tsaro a jajibirin bikin karamar sallah. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai harin a jiya Asabar, kamar yadda shafin Telegram na kungiyar ya bayyana. Kakakin komandan rundunar tsaron Kabul, Khalid Zadran, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa wata mata ta mutu sannan mutane uku kuma sun jakkata. A shekaran jiya, wata fashewar ta kashe mutane sama da 50 a lokacin da suke sallar Juma'a a wani masallaci dake Kabul. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake yawan kai hare-hare a masallatai a cikin wannan watan na Ramadan mai alfarma. Wani da ya shaida lamarin mai suna Ali Mai Sam, dan shekara 19 wanda ke tsaye a wajen wani gidan burodi da ke kusa a lokacin da aka kai harin, ya ce ya ga gawarwaki da yawa.
Adaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan zabin nufin Najeriya, inda aka sake samun wani rikici tsakanin Kutub da Fulani a jihar Taraban Najeriya, inda aka samu salwantar rayuka da dukiyoyi. Muhammad Salisu Lado gare ka.
Rikicin ya barke tsakanin kabilar Kutub da kuma kabilun Fulani mazauna yankin Usa a jihar Taraban, inda kuwa lamarin ya fadada ya sake fadowa karamar hukumar Takum a jihar Taraban, lamarin da ya janyo rasa rai sama da uku, ya kuwa raba wasu da mahallansu da dama, lamarin da ya janyo wasu waɗanda ba ma san ko su wane ne ba suka je wani rigan Fulani dake karamar hukumar Takum a jihar Taraban, suka kokinnawa kauyen wuta gabaki daya. Wani bawan Allah wanda lamarin ya auku a idansa kuma mazaunin wannan yankin ne ya koshe mana yadda lamarin ya auku ta wayar talaho tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro.
Mutanen dai ba a san ko zuwa ya bane, to Allah ya sa babu Fulani da dama a gida, wannan mutanen suka sanya ma rigan Fulani wuta, shi ma hakan ya sake jawo sanadin da Fulani suka daga gun tsoro, kuma yanzu sun yace gaba ɗaya a yankin Taku.
Kamar mutane nawa ne aka rasa ransa a wannan wuta ko na wannan yanki da?
A wannan rana dai an rasa mutane kuma a can jeji da aka yi fada, gaskiya an rasa mutane da dama wanda kira shi zai ba zai iya tabbatarwa ba, amma dai za su zo mutum goma.
To shi ma a nashi bangaren shugaban karamar hukumar Takum a jihar Taraban, Honorable Shibai Waitikare, wanda ya yi mana karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Gaskiya ne abu ya faru a gefen Usa, a gefen Pambo Puri, an samu rigima da Fulani a can, sai suka dawo sun ce inda an kashe masu shanaye su za su yi ramako, inda suka je kenan. Bayan da aka je can, yawan mutanen da suna wurin, muna da Jinowa da Pambo a cikin kabilan Kutub, to mafi yawansu suna da filin gwana a gefen Takum. To a inda damuwan ya shigo Takum shine domin Fulani sun je sun kai masu hari a can gefen Usa, su masu aiki a gefen nan na Takum sai suka fara tare Fulani a hanya.
To ko rundunar yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan akwai wannan lamarin, duba da cewa waɗansu waɗanda ba san ko su wane ne ba sun je sun cinnawa rigar Fulani wuta a karamar hukumar Takum. Rikicin da aka fara sa a karamar hukumar Usa ya koyi na so zuwa karamar hukumar Takum. DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar Taraban, wanda yace
lalle an samu aukuwan wannan al'amari, kuma ita hukumar yan sandan jihar Taraban karkashin shugabancin CP Shoko Abimbola PSC Daga, wannan abu gaskiya da ya zo mata ba zata, kuma gaskiya ita wannan yan sandan ta kokarin ganin cewa an dakile aukuwan wannan masifa da ya samu mutanen wannan kauye.
Al'amarin wannan rikicin kabilancin dai ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraba towa kwarya, kuma dai lamarin yaki cinyewa. A lokacin da nake fafutukan hada wannan rahoton, na yi ta kokari domin ji ta bakin sarkin Fulanin Takum a jihar Taraban, amma dai hakata bata cimmaruwa ba. Na buga masa waya bai dauka ba, na ku aike masa sakon karta kwana. Shiru kake ji, Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Garba, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Kamar koda yaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. Shin kana daga cikin waɗanda aka rufe wa layin waya sakamakon rashin hada ta da lambarka ta zama ɗan ƙasa da baka yi ba, wato ne?
Assalamu alaikum, sunana Suleiman Adamu, ina cikin waɗanda aka rufe mu layi na Airtel sakamakon wannan NIN number din da ake hadawa wanda ni ban samu nayi ba. Wannan abin ya kaddama min da asara sosai bisa ga business ina na sayar kasayar. Ni daman ina da NIN din kuma na kokarin in ga yanda zan yi hada NIN din da number na har yanzu din bai yi ba. Na gwada kwana biyu da suka wuce na samu suka bude min na awoyi kadan sannan kuma suka ƙara rufewa. Tun daga lokacin in nayi kokarin in hada bai yiwuwa. Wannan abin dai ga mu nan cikin wani hali, baka iya yin waya sai dai a maka waya, baka iya yin komai da waya, baka iya saduwa da iyalanka, baka iya ganin mutanen, baka iya yin hurdodinka na business. Abin nan kam gaskiya ya dan rirrike mutane sosai, dan yawancin mutane suna complaining akan irin wayannan abubuwan. Duk layukansu an riga an rufe. Ni yanzu daga tsakanin jiya, shekaran jiya da jiya, na hadu da mutane sun kai biyar wayanda suka complaining lines a rufe.
Kun sunana Ramatu Haruna, wajen sati uku kenan da kulle min layi. A ran da aka fara kullewa, duk wanda na kira sai in ji switch off. Farkon ran da aka kulle ban san ashe suna so mun tabin kulle layin bane. Duk wanda zan kira baya shiga. Sai wa shiga yi kawai, ina kira sai aka ce min wai you are banned for menene from using this line. Saboda wai ban yi ni ba komai ne. To ni din ma kanta ba ni da shi, ban san ma ya ake ba, ban san ma yanda zan yi ba, ban san ma yanda za a yi amin ni din ba yanzu in samu layi na ya bude. To yanzu in na ci san sai sabon layi ma ba samu zan yi ba sai da wannan wai ni din. Ko za ku gaya min yanda zan yi in samu layi? Saboda waya ta ni dai yanzu a haka ta zama konko, ba abin da nake da ita. In ba dai an kira ni ba, ba kiran nawa ma ba kowane lokaci ba. Rayuwa ba waya ai ba daɗi.
Haka dai, da wannan batu shirin matasa a duniyar gizo ya yi duba a kai, kuma dai wannan mataki ya biyo bayan umarnin gwamnatin tarayyar Najeriya ga kamfanonin sadarwa a ƙasar da su katse layin duk wanda bai yi rajista ba da lambar shaidarsa ta zama ɗan ƙasa, bayan kawo ƙarshen wa'adin aikin tantance layuka na SIM-NIM da ya ƙare a ranar 31 ga watan Maris. Injiniya Yakubu Kasim Yakubu, ƙwararre ne a harkar sadarwa, kana ma'aikaci da kamfanin sadarwa ta Airtel a Najeriya. Shirin ya zanta da shi game da muhimmancin daukar wannan mataki a wannan lokaci.
Jama'a barkanku da rahama, barkanku da azumi. Wannan abu yana da matukar muhimmanci musamman ga yadda ya zama dole kasa, tunda abubuwa suna ta lalacewa, musamman tsaro ya gurfaci a kasa kuma ana ta samun matsaloli da yawa. Muhimmancin shi yana da yawa, ba mu isa mu tantance muhimmancin shi ba, saboda zai taimaka wajen gane wane ne mutumin kirki, wane ne ba na kirki ba. Shi yadda ake hada layukan sadarwa da database na kamfanin na tsaro da kuma namban dan kasa, maimaci shine zai hada kowani wanda ya mallaki layi na sadarwa na kowani kamfani a kasar nan. Idan aka hada da namban dan kasa, zai bada information, zai bada wato bayani, tantancen bayani akan wannan wanda ya mallaki layi na sadarwa da kuma namban shi na dan kasa, saboda so kamfanin sadarwa samu bayanai akan shi ne wannan layin completely. Daman an zo za a yi register layi, akwai ana daukan biometric, shine wato bayanai da ya shafi mutum shi karan kanshi, biometric ɗin za a dauki suna, za a dauki anguwa da sauransu. To amma sai aka samu ana bin baya, wasu suna iya zuwa musamman kamfanonin sadarwa saboda suna neman kuɗi, samu kawai su layukan su shigo kasuwa da yawa, wasu sai su ji ko su sai layuka, sai a yi register da information da kowane da bayanai ko na wani irin mutum, kawai sai a saka su a kasuwa. In ka zo mutumin da ba na kirki ne, zai sai layi kawai akan titi, zai amfani da shi. To amma layin, idan duk layin da aka haɗa shi da namban nan kasan mutum, ko ba wani wanda ya sai amfani da shi, shine wannan layin, ko kuma an yi amfani da shi da sanninka, to abin da yake faruwa kenan.
Sakamakon wannan umarni kuma bayanai da ke fitowa ya nuna cewa toshe layukan waya sama da miliyan 70, me hakan ke nufi ne, musamman ma ganin muhimmancin harkokin sadarwa a wannan zamani?
Yawwa, to muhimmancin shine idan aka toshe layi, ba za ka iya amfani da shi ka kira ba, ba za ka iya amfani da shi ka tura sakon ka ta kwana ba, ba za ka iya amfani da shi ka hau internet ko kai WhatsApp ko kai TikTok ko kai wannan ba, ba za ka iya amfani da shi kai internet banking. Kuma yanzu kin da duniya ya tafi, an mai da duniyan komai yana da sauki, daga wayan ka za ka iya tura kuɗi ko miliyan nawa ga gari dama da bankin ka ta baka za ka tura kuɗi har kamar miliyan 10 za a iya tura maka kuɗi ba tare da ka tsaya kana kunshi da kan gidanka yanzu masu kasuwanci gaba daya suna amfani da layukan wayansu ne ba tare da sun je ko ina ba za ka iya kana kunshi daga ɗakin ka ciye kaya daga China ko daga Saudiya ko daga Dubai ko daga America ko daga Jamus idan baka je kai linkin layin ka ba wannan zai kawo ma mutane tarzaro sosai kasuwanci ba zai samu ba za a samu matsala na sadarwa saukin da aka samu na da yanzu ba za a ce dan wanka yana kunshi ba da lafiya a wani gari ko an yi ma wani rasuwa za ka iya kiran shi a waya kai mishi ta'aziya ba tare da ka tashi ka je wurin da yake ba to duk wannan saukin ba za a same shi ba to ya zama dole mutane su bi wannan doka su je su hada layukan su da lambar dan kasan su
haka daga karshe a matsayin ka na kwararre akan harkar sadarwa wanda irin hanya za a bi wajen ganin cewa an hada lambar mutum na dan kasa da kuma layin wayar shi na Airtel
akwai SSD code SSD code shine wannan wanda zaka danna star kamar na MTN star 785 kamar namu star 121 star to duka wayannan lambobi an ba da su ana fada a gidajen radio ana fada a gidajen TV ana kuma yawo a kasuwanni duk masu da layi idan ka ga masu da layi za su gaya maka ga abin da zaka danna wannan code din sai ka shiga ya baka ka samu kai linkin idan har kuma an riga an toshe layin ka to sai an kira wayannan sai an je maybe offices din dan shi barin inda ake wannan kulle layin da ake yi akwai stages akwai stages da ba za ka iya komai da shi ba in har sai stages da ba za ka iya kira ba to sai an kira back office sai an kira su wayannan wanda suke zama yan customer care nan sun bude maka to fa'idan shi shine ya zama ka san menene lambar ka ni namba shine wannan lambobi da ake bayarwa na nemsi wannan guda 10 din nan sai ka san code din da zaka danna na kowane operator kowanne akwai nasu kamar namu star 121 akwai star 785 da sauransu duka wayannan lambobin haka zaka bada su sai ka kai amfani da shi wurin yadda zaka yi kai linkin ka hada lambar layin ka na dan kasan ka da kuma lambar wayar ka yana da fa'ida sosai
to ma sauraro iya abinda shirin zai iya kawo muku kenan a wannan lokacin ku sake haduwa a shiri na gaba da yardan Allah yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri da salama
to gaishe ke Shamsiyya ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta email
wasika ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace a yayin da muke ban kwana da watan azumin Ramadan a yau Lahadi muna roƙon Ubangiji Allah ya sa azumin da muka yi karbabbe ne sannan kuma da fatan za mu yi shagulgulan sallah lafiya Ubangiji ya nuna mana na shekaru aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lamana amen wasika ta gaba kuma cewa tayi fatan alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa a yau zan yi amfani da wannan damar wajen jan hankali a gare mu lura da yadda sallah ke gabatowa yana da kyau a yayin gudanar da shagulgulan sallah mu bar guje-guje akan ababen hawa kamar babura da motoci har ma da dawaki ka sani da a ce kana kwance a gadan asibiti ko yaranka ko wani naka gara ayi yawo a kafa na kwana biyu zuwa uku da fatan za mu kiyaye sako daga comrade Kakame Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwar Karofan Madaki a jihar Bauchi cewa yayi salam VOA Hausa Hakika ban kado shirin kai har-haran ta'addanci da wasu 'yan ta'adda ke shirin yi a yayin bukukuwan sallah da hukumar DSS ta yi abin ayyaba ne. Ya Allah ka yi tsari tsakanin nagari da mugu amin summa amen. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin da kungiyar kwadagon Najeriya NLC ke yi na shiga yajin aikin gargadi na kwana 3. Domin marawa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU baya hakan yayi daidai domin a gaskiya gwamnatin Najeriya tana rikon sakai na kashi akan harkar ilimi wasika ta gaba kuma cewa tayi ina taya al'ummar duniya murnar zagayowar ranar kalkala dariya ta duniya da fatan Allah ya ba kowa dalilin kalkala dariya ganin cewa murna da farin ciki sune ke kawo hakan sako daga Sani mai langelange ya wuri Shi kuma Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers cewa yayi ina kira ga ƴan uwana matasa masu jini a jaka da cewa ranar sallah ba rana ce ta aikata ayyukan ashaba ko sharholiya ko neman mata rana ce ta farin ciki da ziyarce-ziyarcen gidajen ƴan uwa da dangi da fatan Allah ya sa mu yi bukukuwan sallah cikin tsaro da aminci
ta a gaishe ki Yanzu kuma masu saurari lokaci ne na sauraron falalar azumi albarkacin wata mai tsarki na Ramadan.
Mi ne Sama'ilu Sule, mai wa'azi a nan birnin Gwani. Azumin Ramadana ɗaya ne daga cikin rukunai da ginshiƙai na addininmu na Musulunci. Kuma abin ne wanda Allah ya farlanta mu musulmi, wanda yake idan yana da lahiya azuwata ya tarda shi, to wajibi ne a zumce shi. Allah yana cewa shahru Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wata Ramadana wata ne da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin shi, shiriya ne, rahama ne ga mutane. Wanda ya halarci watan nan yana lahiya lau ba da uzurin komai a zumce shi. Za a zumta shi ainihin bin umarni ne da Allah ya bada. Wato sallar tarawihi da tahajjudi nafila ce, wanda in san samu ne yin su gida yafi falala. Babu laihi idan an haɗu an sallace su a lokacin da ba a jin tsoron komai. Amma tunda akwai annoba da Allah ta'ala ya jarabci al'ummar duniya gaba ɗaya da ita, wanda muna fatan Allah ta'ala ya yi mu, to babu laihi ko kuma abu ne mai kyau shawarwarin da likitoci suka bada na cewa a ƙaurace ma a haɗuwa. To abin da mai kyau musulmi su ƙaurace ma wannan, su fahimci cewa wannan ba an yi shi bane dan a hana su ibada su, a'a tsoro ne da ake, kuma tsoro ne mai ƙarfi na cewa in an haɗu akwai yiwuwa a kamu. To da haka sai musulmi su zama masu fahimta, masu ganuwa, masu dogon nazari, su ƙaurace ma waɗannan abubuwa. Shi azumi makaranta ce, abinda ake so mutum ya koya auyin da yake ɗauka yana mai da'a ga Allah na baya ci baya sha baya saduwa in mai aure ne. To ya ɗauki darasi a cikin wannan na sauran dokokin Allah ta'ala ya iya kiyaye su domin ya ƙara mashi tsoron Allah, shi ne daman amfanin azumi.
To da fatan an amfana, ga wannan saƙon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin.
To masu sauraro, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da wasu 'yan majalisar wakilai su hudu daga jam'iyyar Democrat sun kai ziyara Kiev a jiya Asabar, inda suka gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Pelosi ta faɗa wa Zelensky cewa sun kai ziyarar ne da nufin godewa Ukraine saboda fafutukar da ƙasar ke yi ta neman 'yanci da kuma jaddada ci gaban goyon bayan Amurka har sai an kawo ƙarshen yaƙin. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan tashar jirgin saman Odessa a Ukraine a jiya Asabar ya lalata titin jirgin gaba daya, a cewar rundunar sojojin Ukraine. Wata da ta shaida lamarin ta faɗa wa gidan talabijin ɗin CNN cewa ta ga wani jirgin yaƙi yana shawagi a birnin da ke kudancin ƙasar. Ta ce an ji fashewar bama-bamai jan kaɗan bayan da ƙararrawar na'urar gargaɗin hari ta sama ta kaɗa a faɗin birnin. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargaɗin cewa ƙasarsa za ta iya ɗaukar matakin kariya ta yi amfani da makaman nukiliyarta idan aka yi mata barazana, yayin da ya jinjina wa manyan hafsoshin sojojinsa da suka yi wani fareti a Pyongyang, babban birnin ƙasar, a makon da ya gabata. Kim ya bayyana tabbacin ci gaba da bunƙasa sojojinsa da makaman nukiliya ta yadda za su iya zama cikin shirin ko ta kwana, su kuma daƙile duk wani mummunan yunkuri da barazana, ciki har da ƙaruwar barazanar nukiliya daga abokan gaba idan ta kama, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na KCNA a jiya Asabar. A jiya Asabar, rundunar sojojin Isra'ila ta faɗi cewa ta kama wasu Falasɗinawa mahara da ake zargi sun harba wani mai gadi har lahira a ƙofar shiga wasu rukunin gidajen Yahudawa da ke yankin yamma da kogin Jordan. Tsara mutanen ya biyo bayan wani samame da aka gudanar jim kaɗan bayan harin da aka kai a yammacin Juma'a. Sojojin Isra'ila da dakaru na musamman da kuma 'yan sandan bakin iyaka su ne suka tsara mutanen da ake zargi, suka kuma ƙwace makamai daga hannunsu, wanda aka ce an kama su ne a ƙauyen Karawat Bani Hassan.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Jumba Hamza wanda shi kuma ya hada, sai kuma injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.